اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا ni godiyam zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya raya mu daga bara zuwa bana cikin ni'imomin shi wanda yake sun wuce malissa wasu saboda ba su da iyaka alhamdulillahi wasu bare da su muka yi ibada watan ramadan amma yanzu ba su nan sun riga mu gidan gaskiya wasu kuma suna nan babu lafiya wasu kuma ba su da halin da za su yi ibada ga wannan wata na ramadan mu gashi duk Allah ya tabbatar mun da wannan nemomi alhamdulillah kuma yadda aka saba kullum insha Allah da karfe 9 zuwa 10 na dare za mu raya wannan mazauni da karatu da bayanin Al-Qur'ani gurgudu muna masu duba littafin na Maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu fi riyadit tafsir wato murayu munimta cikin fadamun nan na tafsirin Al-Qur'ani mai girma alhamdulillah kamar yadda aka saba bayani ko da yaushe aka wannan munasaba cewa a cikin watan Ramadan sai wani musulmi ya sata aka kamo shi aka bincike dukkan sharuɗan da ake nema su cika aka a yanki hannun barawo suka cika gare shi sayyidina Umar shine khalifa lokacin yace aje azurta da hukuncin Allah a yanki mishi hannu yace saboda me za a yanki hannun shi dan dai wannan satar da yi sai yace a karanta mishi بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم حقيقة براو نمجي براو نيامتي أيانكي مسوحانو سنة تبدي إندزا أيانكي تيوان شيني سكبكو عبوند سكيس غروري كالسو kuma shine azaba daga Allah Allah shine mabuwayi kuma shine mai hikima cikin shar'anta haddoda a shari'ar musulunci sai bawan Allah ne ya fashe da kuka yace ba hannuna da za a yanke nake makuka ba ina kuka ne kan na taka doka Allah ce wallahi inda na san sata haramun ci da ban yi ba amma yanzu na riga na yi abinda Allah ya hana ba dan na sani ba sai da na Umar ya ce aiku na tausaya maka amma kuma tausanka ba zai hana in zartar da hukuncin Allah gare ka ba da haka dan uwa muna tausaya ma jahilcinka amma a je a zartar da haddin Allah aka je aka yanke mishi hannu sai da na Umar ya tuna min cewa a'a to mu ulul amri waɗanda ke kula da labarin bayan Allah mu ke da mulki kenan a hannunmu to ashe akwai wajibi a kanmu na mu sanar da bayan Allah hukunce-hukuncen addinin Allah idan muka bar su kan jahilci to ba mu sauke nauyinsu a kanmu ba ba mu ba da amana ba yadda tunanin ya za a yi a sauke wannan amana a sanar da kowane musulmi alkur'ani wanda ya ƙunshi haddodin shari'ar musulunci to ya fito da daddare yana zagayawa saboda ya ga abin da ke gudana cikin musulmi wanda yake shine al'adar shi ko da yaushe ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare sai ya samu kowa na ta kokarin yin ibadan nafilfili kowa na in ba kai ba nuri masallaci ya yayace da sautin makaranta sai ya tsaya ya ce ka koga ga za mu tara musulmi gabaki daya a wannan masallaci a samu makaranci daya mahaddace alqur'ani ya kamo daga bakara zuwa nasu kayan watan azumi ya kare da mun ciri ba biyu an sa jama'a dai su yi nafilfili na ibada an raya dare sannan kuma an sanar da su sako na Allah da haka babu mai hanzarin cewa ya yi abu ya ce wai jahilci ne sai ya sallama ya kawo liman guda mai sauti gwanin alkur'ani ya ce ya shiga gaba ya ba da sallah kuma wajibi ne dukkan musulmi ya zo wurin sallar tarawih da gobe ta yi masallaci ya ɗauki harama ana ta nafila qur'ani na tashi ya shigo ya zagaya sai ya ce ni'matil bid'atu hadhihi wannan bid'a da na kago to dai madalla da ita ya ce mata bid'a saboda manzon Allah bai yi ba sallallahu alaihi wasallam kuma bai ce ayi ba to kaga cewa manzon Allah bai yi ba ba ya zamowa hujja abinda a hujja manzon Allah ya ce ka ayi dan manzon Allah ya hana to duk wanda yake kana iya kai mishi musulunci ya zo da bid'a wanda yake haramun ga addini amma irin wannan abu da sai na Umar yayi shine wanda manzon Allah ka ce man ahadatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa raddun duk wanda ya kagi abinda bai da asali cikin addinin nan namu to abun mayyambashi ne da abinda ya Allah ba zai karba ba amma abun da yake da asali cikin addini idan mutum ya zo da hanyar kyautata shi to sai dai ya samu lada wurin Allah manzo Allah ya ce man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati wanda ya sunnanta wani abu na addinin musulunci wanda babu shika shi amma akwai asalin shi yana da ladan ibadan nan da yayi da kuma ibadar duk wanda ya koyi da shi ila yawmil qiyamati dan haka yace wannan bid'a da na kago to tana cikin bid'a kyakkyawa kuma madalla da ita to sai ya zama sunna idan watan ramadani ya kama dukkan musulmi za a taru a masallaci a samu makarancin alqur'ani ya ta karatun qur'ani ana nafilfili ramadan na karewa ya sauke alqur'ani dan haka ne sakon Allah zai iso ran kowa to mu kasan mu Allah ya saka magabatan mu da alkhairi sun dauki wannan cewa za a raya dare wurin tarawih saboda manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya raya dare ramadan yana mai imani da neman lada wurin Allah to an gafarta mai duk abin da ya gabata na zulubi shi to amma sai suka ga dan an kama tarawihi to ai mu ba mujin larabci dan haka hayyo wajiya hikima ba cika ba dan ba za mu ji sakon Allah ba to sai suka ce mu yi riko da biyu ayi tarawihi sannan a samu lokaci a zauna ana tafsirin alqur'ani mai tsarki ta inda kowa zai ji sakon Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine dalilin da yasa ake tafsirin qur'ani har ana ce masyuti jalalaini aljalalul mahalli da aljalalus syuti musamma an san wata jalalaini aka cewa dan zama duk ko ina shi ake karatu Allah ya saka musu da alkhairi nan ma ana karatun syuti da biya sharhin as-sawi to amma shugabanmu sahibul asri mawlana gausin zamaninmu mawlana shehu ibrahim shehu abdullahi inyas radiyallahu ta'ala anhu shi ma yana bin wannan sunna ta yin tarawihi da kuma yin tafsiri amma mafi yawanci yana tafsiri da harshen su walfu kuma daga baya saboda larabawa da ke gurin da kuma zaman shi shekhi ne na duniya gabaki daya wanda yake shine khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne gare shi ya rika hannun al'umma gabaki daya zuwa ga abin da yake shine shari'a ta Allah subhanahu wataala to bayan tafsiri da walfu kuma an yi sa'a ya fasara alqur'ani daga harfo har zuwa karshe sau uku da lugar larabci wanda zaka yi mamaki a ce wanda baba larabi ba ya fasara alqur'ani gaban larabawa babu wani shuruh a gaban shi illa dai jalalain ko sawi shehu bai rikawa sai dai jalalain shi dai yake rikawa amma duk wata magana da aka yi wata shafi aya alqur'ani a cikin qur'anin dai ko a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin littafan magabata ko a cikin zantuttukan magabata shehu sai ya kawo shi kuma ya yi bayani akan shi ya ba da mariƙa ta ƙarshe ga wannan kuma ya kawo shi zubda ko kulasa ta dukkan tafsirai waɗanda ake ji da su irin su al-tabari ibn kasir irin su ruhul bayani ruhul ma'ani na az-zamakhshari duk wani tafsiri wanda yake ya kamata a ce mai tafsiri ya san abin da yake to in abin na da amfani shehu ya ɗauko shi cikin sauƙi ya tace ya baka kulasa wanda za ka riƙa kusan duk abin da ba ka gani ba cikin fiye ya da tafsir to ko dai akwai ƙaiƙai gare shi ko kuma bai da wani muhimmancin da yake sai da shi za a fahimci saƙon Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tabbatar da rubuta wannan tafsir shi ne Muhammad ibn Sheikh Abdullahi Tijani ya ce ya samu hadisin da ya iya gano inda yake hadisi 6000 wanda yake wasu bai ga inda suke ba to suna da yawa kamar da shekhani ka cewa bima fil kutubi qad yati wa yati bima lam yati qad bihi kitabu shehu radiyallahu anhu yana kawo abin da ke cikin littafai kuma yana kawo abin da ba littafin da ya kawo shi gare shi za a ji kuma da za ka yi sa'a ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka tambaye shi irin yadda manya-manyan waliyai ka yi idan abu ya rikice kamar imamu Suyuti zai tashi ya raka'a biyu bayan ginshiƙi da ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba hadisin shi ba ne koko na ga annabi alaihi wasallam ya ce hadisin shi ne gashi-gashi ga bayanin shi to da mutum zai zama irin waɗannan bayi na Allah masu ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba shi fatawa ya ba su amsa zai ji cewa duk abin da shehu ya kawo wanda yake baya ma cikin littattafai manzo Allah zai gaya maka gaskiya ce kai riko da shi alhamdulillahi ko ƙasanmu akwai su da yawa cirmis wanda yake yana iya ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kuma ya ba shi amsa idan ka ji mutum ya ce wata bai tsaya ba kuma gashi duk mai gani ya gani duk kowa da auren ya gani shi ya tsaya ba wata ba ne to yana cewa shi makaho ne koko dundumi ya kai wato ma'ana dai shi bai gani ba kuma rashin ganin shi ba hujja ba ne shi ya sa kamin fiye ya da tafsiri ya zama an tara shi an ɗabba'a shi ya zo ga hannuwan mutane maulana shehu balarabe ya yi ta tamannin samun tafsirin nan da a ce za a samu tafsiri wanda za a rubuta aya da ma'anarta don za ka samu littafi idan mai kula da nahwu da tasrifi ya yi shi za ka ya fi mai da hankali wurin tasrifi da nahwu idan malamin balaga ya yi zai fi mai da magani hankali wurin balaga idan mai wata aƙida ya yi zai fi mai da hankali ga aƙidar shi ko da masu ilimin sciences idan ka karanta za ka ga cewa kawai ilimin sciences ne ya fita a cikin alƙur'ani kamar irin su Sayyid Qutb da suke da al'ulum al-ijtima'iyya was-siyasiyya da za ka karanta fi zilalil qur'an za ka ga mafi yawanci inda ya mai da hankali al'ulum al-ijtima'iyya da al'ulum as-siyasiyya da al'ulum al-iqtisadiyya shi zai fitar da su a cikin alkur'ani irin su abul ala al-maududi in suka za ka cewa su kawai science ne tsabar shi kuma kowa da duk gaskiya ne kamar irin zamakhshari da ya yi tafsirin shi aka ce komi ya kunsa in ba tafsirin alkur'ani ba za ka ga ilmul kalami ciki ga yanar amma sai ka gama baka gane to ita ayan ne ake so a rika a aiki da shi ba shehu radiyallahu anhu ya tace waɗannan kuma bai wahal da kai ba za ka karanta ka san me yake nufi me Allah ke nufi shehu balarabe yana burin a ce an samu irin wannan tafsiri fi riyad at-tafsir da yana da lokaci tashi zai hito da shi da ko na shehun ko kuma shi ya tafsirin qur'ani akan wannan manhajin na shehu radiyallahu anhu ina tuna lokacin da sheikh malam murtada radiyallahu anhu bayan na gama doctora dita yace to shehu balarabe ya gaya mani wata magana ga alama umurni ne yake bani a tace tafsiri a cire inda aka tsananta bayani ga nahawu ko tasarifi ko balaga ko wani abu daban ya zama tafsirin qur'ani ne tsaba shi ya fito da sauki ce ni ma na kasa to kai ma ina horon ka in ka samu hali kai muna wannan tafsiri to abin da ya buwaye su in ba mu kuɗa ga kai mai tsammanin za mu yi ko da yake dai falalar hannun Allah take kuma da mun yi su ne suka don su za su yada ce a yi kaza yi kaza to ba dai yin ba sai ga Muhammadu ibn Sheikh Abdullahi Tijani ya shekara 30 yana bibiyar tafsirin shehu radiyallahu anhu wanda suka ɗauka tun lokacin rikoda sai wane da wane tun daga lokacin nan ƙasarmu kamar irin jiya da daddare malam murtala sai dai ya aika aa ladan ya aro mai wani rediyo ɗan ƙarami wanda yake duk zawuya ba mai iya mallakar rediyo tun da malam murtala bai da shi to aka tsammanin ya rediyo ga lokacin babu da haka shi ma ladan ƙila in ya aro wannan ila sai an koma bayan ya koma jin rediyo don rediyo wani abin ban mamaki ne tashar rediyo ma sai Kaduna sai Lagos don Najeriya to yan an ga wata da sai sai malamai mai da rediyo ne kuma sai ran jajibiri a koma arewa to kaga duniya ta kai inda ta kai na koma bayan cirenci ga balantana a ce an samu rikoda to amma su da ma Mauritania suna ɗoka ne ga rikoda sannan kuma kamar irin watan Ramadan taruwa ake zawuya zawuya ana sa tafsirin shehu radiyallahu anhu tare da cewa ko malamai ne na azo ga mu don komi na ilimi a Mauritania har da cewa ake ga allo ake rubuta shi amma saboda neman albarka wannan tafsirin na shehu shi ake saurari duk da haka Muhammadu ibn Sheikh Abdullah ya shekara 30 yana kokarin tara wannan tafsiri na shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ya same su na fi riyad at-tafsir murayu mushakata a cikin hadamu na tafsirin al-qur'ani mai sarki cikin karamin shehu balarabe sai ga fi riyad at-tafsir ya kawo wurin kuma bisa ga bayanin da malam murtala yi sai ya zama shehi wannan tafsirin ne yake hange a zuciya ta yake tamanni da za a sami tafsiri akan haka dan shi shehu radiyallahu anhu kamar yadda yace walu matu qasdi fihi mu an asuqahum ila hadratil bar rahim ilahina ita al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manuhata da su guda ce in gyara zukatan su in kora su zuwa ga Allah ubangiji managarci mai rahama duk su zamo na Allah to hakika fi riyad at-tafsir abinda kawai ake mai da hankali gare shi a bayyana maka magana Allah ka zamo na Allah kai tsarkin da Allah zai yarda da kai Allah ya zaɓe ka sai ga shi cikin karamin shehu balarabe Allah ya kawo mana shi a nan kuma tun da ya hito muka yi niyya da himmar shehu balarabe da himmar shehu Ibrahim radiyallahu anhu za mu fassara shi gwargwadon abinda Allah ya sanar da mu kuma aka fara alhamdulillahi shukuran la fakharan ayir ya tira ya da tafsir a fassara a tafsiri da shi ina jin duk ƙasar mu nan ne aka fara shi duk wanda yayi yayi kwaikwayo da zawuye shehu balarabe a cikin rika firiya da tafsir wanda yake walil asaf akwai wasu yan uwa har yanzu ba su yadda su yi tafsiri da fiye da yadda tafsiri ba la'alla daga takaitawa su ce ba mu san abin da suke nuhi ba da mutum zai ɗauko fiye da yadda tafsiri ya ɗauko jalalaini da sawi ko wani tafsiri ingantacce zai ga cewa abin da suke ciki shi yake nan amma kuma an baka shi yadda za ka fahimce shi kuma ya shiga zuciyarka ka zamo na Allah saɓanin waɗancan saboda akwai tasirin sahibul faidati a cikin firya da tafsir ba da banza ba duk wanda suka saba sauraron shi ga rediyo ko talabijin ba su jin daɗin wani tafsiri in ba firya da tafsir ba Allah ubangiji ya saka masu Shehu Balarabe da alkhairi Allah ya saka mu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala da alkhairi muna kira ga ƴan uwa a maida hankali ga fahimtar firya da tafsir duk da cewa kowa zai ɗauko firya da tafsir ba mu ce bai iya ba amma dai akwai buƙatar riƙa shi jalale niɗin nan ba wai ka ɗauko ɗabari ko Ibnu Kasir ba don da ɗan asali wai gwaro da yayi a'a ka tsaya da jalale niɗin nan saboda shi Shehu nan radiyallahu anhu ba zai damu da ɗauko kalmomi yana gaya maka matsayinsu a tasrifi ba da nahawu da sauran duk da yana ishara wanda yake za ka fahimta amma a ɗauko irin naka kai mai koyo to sai ka koma ga wanda ba wannan ba shi firya da tafsiri sanda Shehu yake tafsirin nan to ai a ƙaƙabu ne ake waye da shi ko mu ba don kara musu ba mun yi kaɗan mu ce mu karanta shi mu fahimci ni ake nuhi ciki a ƙaƙabu da manya-manyan malamai da irin shehun nan Mauritania wani ya ce musu muna mamakin ku ku Larabawa masu ilimi a ce kuna zuwa Senegal kaula wurin Shehu Ibrahim radiyallahu anhu kuna me kuke yi in dai karatu ne ba a gwada muku karatu a duniya kuma shi ga ya Baba Larabe me kuke zuwa suka ce ai ba karatu muke zuwa koyo wurin Shehu Ibrahim radiyallahu karatu kan na takarda ko da ya bayyana malamanmu sun gama wannan karatu ko nan ƙasanmu Shehu Balarabe na cewa Allah saka malaman Kano da alkhairi lokacin da Shehu ya bayyana akwai jigajigan waliyai malamai a cikin Kano wanda duk ɗayansu in ya ce shi ne gausin zamani yadda za a yi a gaskata a bi shi ina cewa su malam mijin yawa shi da yake shi ne shehun su Shehu Atiku su Shehu Tijjani ƴan mota su Shehu Sani Kafanga su Shehuwa su Shehuwa su Shehuwa kakannin kakanninmu wajen ilimi to da sun ce su a Shehu Ibrahim yadda za a yi radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya ce amma da suka sallama ma Shehu sai ya zama cikin sauƙi kowa ya ga tunda sun sauƙa sun sallama ma Shehu dole a sallama mishi to tunda su kansu suka sallama ma Shehu to ballantana wani ba za a je wurin Shehu ba su sai sun kai ƙul ga ilimin takarda sannan za a bi Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kaga irin Shehu malam mijin yawa shi har ma abin da ya so zama hijabi gare shi ce ma Shehu Ibrahim da Sidi Ali al-Qutbul Fardu ya dube da suka sa al-Qutbul Fardu da sufanci suna tsammanin sai dai a ce ana jin labarin an taɓa yi amma dai duk wanda za a ce al-Qutbul Fardu sai a ga cewa kamar bai kai ba to sai ga Sidi Ali ya ce ma Shehu Ibrahim al-Qutbul Fardu da ya zo Kano ba kashifin ilbas wani cikin mutanen sarki ya ba Shehu Sani Kafanga nashi kwafi shi ne yake ya kai ma Shehu mijin yawa da ya kai mai ya ga wannan shi ne yake cewa ina malaminku al-Qutbul Fardu kamar yana nuhin mamaki bai dada wannan ba to sai da Allah gwada mai cikin mushahadat ɗinsu ya tabbatar da cewa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu shi ne al-Qutbul Fardu kuma ta hanyar da yake babu shakka babu kokonto gare ta sannan sai aka kira mai Shehu Sani Kafanga kuma surukin shi ne jig almajiri ne suruki ne dole akwai jinnawi ya ce mishi na sallama Allah ya nuna mani Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala shi ne al-Qutbul Fardu a wannan zamani kuma ya rubuta takarda ta yin mubaya'a ga Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da kuma niyyar cewa ya yi mubaya'a kuma insha Allah zai je ya kai kanshi a kaula wurin shugura radiyallahu ta'ala. Amma lil'asaf cewa ya abinda Allah hukunta shike tabbata, sai ga ajil ya ci mushi malin mijin yawa bai samu zuwa Madina kaula ba. Su kuma shehunanmu na Kano aka tada tawaga mai ƙarfi da takaddan nan suka je har Madina kaula, aka kai mu baya'a ta da takadda ta da labarin rasuwa ta ga maulanmu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, aka bashi takaddar da ya rubuta ji amanar shugabanni. Da ya karanta takadda ya duba abinda ya ce kawai amruhu ajib, haka da ya ce amruhu ajib, ce al'amarin shi wa malam mijin yana da ban mamaki. To kaga cewa kowa ya ɗauko fiye ya da tafsir ya ce zai karatu, to ba dan shi aka yi ba shi mai koyon karatu, ba dan shi ba mu ce mun iya ba, amma dai waɗanda aka yi wannan a ƙaɗabu dai aka yi, to kai mai koyon tafsiri yanzu ka ce za ka ɗauko fiye ya da tafsir ko ina, kuma kana hangen cewa ka yi ƙarfin a ce baka gane ba ko baka sani ba. To muna nasiha ga ‘yan uwa, saboda Allah a yi ƙoƙari ya zama an samu naƙali da shi fiye ya da tafsir. Shugabannin mutum ba su yi da tahiyar su ba, a dinga tambayawa, kuma shi suyuɗi ba abin yawwa ba ne. Ko da za ka fiye ya da tafsir, to ka ɗauko shi suyuɗi ka zanki karantawa ka gani inda za ka yi. Ba mu ce ka ɗauko manya-manyan tafsirai ba, saboda abin da adda muhimmanci ciki za ka same shi fiye da tafsir in ya kamata a san shi. Alhamdulillahi muna godiya ga Allah, muna godiya ga shehunanmu, muna godiya ga shi Muhammadu ibn Sheikh Abdullahi Tijani, wannan jangwarzon namijin ƙoƙarin da ya yi da kuma yake ta talifi cikin faida. Allah Ubangiji ya saka masu da alkhairi. Za mu ci gaba da tafsiri ɗin fiye da tafsir gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu. Amma tabarrukan bi Sheikh radiyallahu ta'ala anhu, akwai wata wasiƙa wadda ya rubuto kuma ga yau ga yanzu to mu aka rubuto ma ita. Za ka tabarrukan bi janibihil karim, za mu karanta wannan khutuba, wannan asida, wannan wasiƙa ta maulanmu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Muna masu cewa mai riƙo da abin da ke ciki, ga abin da ke ciki za ka same shi. Lam yadu qala Allah qala rasuluhu qala sahaba kaza wa qala tabi'u, ya kan maganar shehu kenan. Allah ya ce, manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama, sahabbai sun ce, tabi'ai sun ce, ba wata magana wanda Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu ke kawowa wanda ba wannan ba. Amma dai yanzu mu ɗan faila, to ga wasiƙa shehu ya yi muna, za mu karanta a madadin shi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين يتي من مدينة كولا دقا قرين كولا أواخر شعبان قال شكرا شن شعبان هجرة دوبو دري أكو دهمسين دشدة قال كمان لي لوك تنتونا تنشي كلا نايا شيخ ربوتو وانا تكدا بتكيب أكو wai da an yi hijira ta boko, amma ta Muhammadiyya 379 ne da biyar. Na'am, shehu ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya ce Allah ya ce ina rantsuwa da zamani, ko ina rantsuwa da al'asar, yana rantsuwa da zamanin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, dukkan ɗan adam yana cikin taɓewa da hasara in ba waɗanda suke sun yi imani ba, kuma suka dinga yin ayyuka masu kyau, suka hori junansu da riƙe gaskiya, suka hori juna da yin haƙuri. Kaga wannan baratul istihlal, shehu ya gwada cewa yana so ya ceto ɗan adam daga hasara, yana so ɗan adam ya zamo mai imani da kyakkyawan aiki, don haka shehu yake horon shi da gaskiya da haƙuri, kuma yana horon mu riƙa horon juna da gaskiya da haƙuri. Shehu ya ce usi kulla man yasma'u anni bil muhafazati ala ada'i faridati ramadan, ya ce ina horon duk wanda ka saurara mani, kaji a kai duk wanda ka saurara man yana horon shi ya kiyaye da ba da farilla azumi ashe wanda yake yin azumi to bai biyayya ga Sheikh Ibrahim ba radiyallahu ta'ala kaga shi ba shi zaka azumi ba maza Allah ma ba shi aka yi ma azumi ba asawmu li Allah ya ce shi adda azumi amma Sheikh ya ce duk mai saurara mishi yana horon shi ya kiyaye da bada da tsayawa da yin farilla ta azumi wanda Allah ke cewa cikin haƙƙin shi ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun suratul baqara ayata 182 ya ku masu imani ku sani an wajabta muku azumi yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka zo kahinku ko cewa za ku samu ku zama masu jin tsoron Allah babban hikima ta azumi babban umhanin azumi kai tsalki ka samu jin tsoron Allah yace Allah ta'ala na cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum shi wata ramadan gashi wanda muke ciki shine wanda aka saukar da qur'ani a cike shi ashe kaga yin ibada da karatun qur'ani da tafsirin qur'ani da yin sallah ana karanta shi yayi munasaba da shi an ka saukar da qur'ani yana shiriya ga mutane yana bayani da abin da yake bayyananne na shiriya da kuma hujja mai rabawa tsakanin ƙarya da gaskiya Allah ya ce cikin ku duk wanda wata ya tsaya yana da rai da lafiya falli ya sumhu wajibin shi ne ya azumci watan ramadan to shehu ya ce ku riƙi abin da Allah ya ce ku yi ku yi ya ce an karɓo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shahadat Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah da tsaye da sallah da ba da zakka da kuma azumin watan ramadan shi ne na hudu da hajjantar ɗakin Allah mai girma an karɓo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu uku duk wanda ya kiyaye su fa huwa waliyyi haqqan masoyina ne da gaskiya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tozata abubuwan nan uku ko ɗaya daga cikinsu fa huwa aduwi haqqan tabbas maƙiyina ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu was-sawmu wal-janabatu sallah da azumi da wankan janaba to wanda ya tsare su manzo Allah ya ce to ina yi da shi masoyina ne wanda ya tozarta su ya ce maƙiyina ne an karɓo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum ya ce mishi ya rasulullahi ka hore ni da wani aiki da zai amfane ni dan in riƙa yi yace alayka bis-sawm fa innahu la mathila lahu na hore ka da ka riƙa yin azumi azumi babu tamka gare shi cikin ibada an karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce duk wanda ya azumci ramalana yana da imani da neman ladan Allah to an gafarta mai duk abin da ya gabata na zanuban shi an karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ramadan ya tsaya za a buɗe ƙofofin aljanna a kukkulle ƙofofin wuta a kama shaidanu a samu sarƙoƙi a kai su cikin wuta a kulle su a ciki an karɓo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci da mai azumi abinda zai buɗe baki da shi to Allah zai ba shi ladan mai azumin nan da ya ciyar ba tare da an rage mai azumi komi ba sannan maza Allah ya ce komi na da zakka zakkar jikinmu shi ne mu riƙa azumi azumi shi ne rabin haƙuri shi ko haƙuri Allah na ba da sakamako ne ba iyaka wa inna ma yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab an karɓo daga maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi duk inda ka yi shi in ka yi don Allah ya karɓa ladakka nan amma ku sani azumi a wasu garuruwa to ya hilada bisa ga yin shi a cikin wasu garuruwa saboda shi aikin ibada yana la'akari da ƙarfin addini inda aka yi shi da kuma raunin addini inda aka yi shi ya ce da aka kai azumi inda addini yake da ƙarfi ladarka ta haka yi shi inda addini bai da ƙarfi kamar wurinka ya ce zancen manzon Allah na nuni akan wannan sallallahu alaihi wasallam da ya ce ramadana a cikin madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ramalana dubu a garinku inda ba madina ba ta haka masalla ai wannan an shaji cewa sallah masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hi sallah dubu a wani wuri in ba Ka'aba ba to ashe ba sallah kadai ba azumi ma kai shi a madina to ya hi ka dawo gusau kai shi sau dubu kaga su mallam Abdullah da azumi sai ku zanna ku azumi ta da yake je su ka dawo alani Allah ubangiji ya karbi umrar da aka yi amma dai kan ga wata garabasa na Allah ba mu umra cikin azumi dan a samu ramalana dubu a matsayin guda sannan kuma gashi duk wanda ya umra cikin ramadan yana da ladar haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda ladar umra banda tafiyar da yi banda sallolin zai a makka da madina manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam juma'a guda a madina ta fi juma'a dubu a wani gari inda ba madina ba inda ba Ka'aba ba ne an karɓo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shugaban watannin Allah duka watan ramadan mafi girman watannin Allah ga alhorma shi ne zulhajji shehu radiyallahu anhu ya ce yan uwa fasma'u li awamirillahi wa rasulihi ku yi ji ku yi bi ga umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ku kama azumi da sallah da biyar shari'a to in ji wanda zai ce shehu ya ce ka ai sallah ko ka ai azumi ko ku ya ce a sha giya ko a ce ai saɓon Allah ya ce ku yi ji ku yi bi ga dukkan umarnin da Allah ya baku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina tariƙatar Sheikh Tijani radiyallahu anhu sai ce allati nahnu alaiha laysa illa imtisal ma amara Allah wa rasuluhu wa tarf ma nahha Allah anhu wa rasuluhu ce ita tariƙar Shehu Tijani wazihu kenan ta Tijaniya ita tariƙa ta Shehu Tijani Allah kare da shi Shehu ya ce wadda muke a kanta ya kamata kana dan tariƙa kada ka ji shakka ko ƙaiƙancewa ni dan wazihu ne da bakinka da aike gane kai ɗan ɗariƙa ne kuma kakkaba wani munkiri damar da zai zagi ɗariƙa ko wani shehi tare da kai ko me yake baka kai watsi da shi don ba Allah ba ne ya ce mu wadda muke a kanta ɗariƙar Tijaniya ba wani abu cikinta illa kama horon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da barin duk abin da Allah ya hana ko manzon Allah ya hana yace faman intasalal awamira wa tarakan nawahiya fa huwa minna wa man la fala shehu ya gama magana ko baka da adalci ka dauko magana ce duk inda zai gwada cewa wanda ya kama horon Allah yana bi ya bar duk abin da Allah ya hana shi to shi mu ne mu shi ne fa huwa minna ya zamo namu duk abin da muke da shi yana da shi wa malla wanda ko bai bin umarnin Allah yana taka dokokin Allah fala babu ba shi duniya da lafira shehu ya ce kala ta'ala falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim wadanda ke saba ma umarnin Allah su ji tsoron kada fitina ta same su koko azaba bai raɗaɗi suratul nur Allah 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 ibadallah shehu ya ce bayan Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku kama bin umarnin Allah ku ba abin da Allah hana ku fahadharu malikal ardi was samawat ya ce bayan Allah ku ji tsoron Allah mamallakin sammai da ƙasai ba kai ba sambai da kasai suna cikin mulkin Allah duk abin da ya ga dama zai yi to irin wannan za ka zauna kana ma izgili kana wasa da umarni ne bai kamata ba ku ji tsoron man bihil manafi wal madar, wanda amfani da cuta ke hannun shi, ba mai amfani sai Allah, ba mai cutarwa sai Allah, ya abka da cuta ga wanda ya cancanta. In ka samu Allah, in ka rasa Allah, Allah shi ka rayawa, Allah shi ka kashewa, ba sai shi ya kamata ka bi shiri da shi. Wal hasanat was sayiat, Allah shi ke da kyakkyawa, shi ke da mummuna, ba mai komi sai Allah shi ne la ilaha illallah, ba kowa ba komi sai Allah. Walahu alhamdu fil ula wal akhirah, kuma godiya ta tabbata ga Allah a duniya da lakira. Shehu ya ce aqulu qawli wa astaghfirullaha li wa lakum, ina faɗa zancen nan na da kuke ji, ina neman Allah ya mana gafara ni da ku baki ɗaya. Sai ce akukum almushfiq ibrahim ibn alhaji abdullahi tijani lattafa Allahu bihi wa bi ahbabihi amin. To kaga shehu ya ce ɗan uwanku, ɗan uwanku, in kuna so ku zama ɗan uwan shi kuma, to ku kama abin da yake a kan shi. Wanda ya kama abin da yake, to ɗan uwa ne ne a hukum, ɗan uwanku almushfiq mai tausayinku ibrahim ibn alhaji abdullahi tijani, ya ce Allah ya mishi lutufa da shi da masoya ne, amin. Ɗan uwa, wannan shi ne wasiƙa, saƙon shehu ibrahim zuwa gare mu, da mu da duk wanda ya saurare mu a duniya, mun yi da saƙon shehu radiyallahu ta'ala anhu. Insha Allahu za mu shiga fara tafsiri. Bara Malam Abdullahi Sheikh Balarabe ya shiga cikin suratul anbiya, amma ba a yi nisa ba ƙwarai, da haka nake ganin ya kamata mu dawo farkonta. Idan ba a yi nisa ba, sai mu dasa daga nan farko, za mu ci gaba da karatun mu insha Allahu. In Allah ya raya mai ba mu iko, to in kuma ajali ya zo, Allah ya sa mu cika da imani. Kamar yadda aka saba cewa in za a yi tafsirin Qur'ani, mutane kan kasu biyu, kashi ɗaya suna jin da su Allah yake, su aka sauka mana Al-Qur'ani, Allah ne yake magana da su, suna ji daga Allah ne, ba daga mai karatu ba. Masu arziki kenan, Allah ya sa mu cikin su. Kashi na biyu ko marasa arziki, Allah ya kiyaye, suna ganin kawai wani ne ke salo don neman shugabanci a kan su, ko kuma wani abu dai wanda yake ba da su ma ake ba, don haka ba za su bi umarnin Allah ba. Allah ya sa mu cikin masu jin Qur'ani, saƙo ne daga Allah zuwa gare su don su aikata. Ita suratul anbiya sura ce ta Makka, kuma tana maganan maudu'in ya surorin Makka, shi ne tabbatar da aƙida ta musulunci, wanda yake shi ne magana ta manzanci da kaɗaituwar Allah, da maganar tashin ƙiyama, da maganar sakamako shi ne hisabi. Wannan shi ne maudu'i mafi girma a cikin surori na Makka. Ko da an kawo wani abu, za a ga cewa tabbatar da waɗannan abubuwa ake so a yi: manzanci, kaɗaituwar Allah, aiko manzanni, da kuma tashin ƙiyama da hisabi. Sannan wannan sura ta al-anbiya tana magana kan tashin ƙiyama, musamman ta yawaita maganar tashin ƙiyama da kuma tsanance-tsanancen ranar tashin ƙiyama da tsorace-tsoracen ranar tashin ƙiyama. Kuma haka ta yawaita kawo kissosi na annabawa da manzannin Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan sura mai girma ta fara kan maganar rabkanan mutane daga mance lahira. Yawancin mutane aikinsu kamar sun mance da za a mutu a ta lahira, haka suna da gafala da mantuwa da rabkana ga barin hisabi da sakamakon da za a yi alkhairi in ga wanda ya alkhairi, sharri ga wanda ya sharri. Sun rabkana alhali ku ga lahirar tana ƙyalƙyali kusa-kusa gare su, tana bayyana gare su. Komi wanda aka ce sai ya bayyana za a tashin ƙiyama, ya bayyana. Ita kaɗai ya rage ta bayyana, ita ma an ce iqtara batis sa'atu wa shaqqal qamar, tun aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tare da haka mutane suna cikin rabkannuwa, abubuwan da ke ruɗinsu a rayuwar duniya su kawai suka damu da su ba su damu da zuwan tashin kiyama ba. Bayan an gama wannan magana na faɗakar da mutane, sai aka ci gaba ana magana kan masu ƙaryata tashin kiyama, kuma suna gani sun san irin yadda aka halaka shugabanni da suka gabata suka ƙaryata annabawa, ko ba shi ba ma dai an mutu a gabanka babba ƙarami namiji mace ka san ka mutuwa za kai, amma mutane ba su lura da yawan mace-macen da aka yi ko ba su wa'azantuwa, suna nan cikin rafkana sai azaba ta kama su. In azaba ta zo sannan za a daga murya ana wayyo Allah, Allah mun tuba, Allah ka yaye mun, Allah ba mu komawa, ana neman taimako. Amma kuma in azaba ta zo kururuwa da neman taimako bai da amfani. Haka wannan suratul anbiya ta yi magana akan dalilan ikon Allah. Mutum kanka in ka duba kanka za ka gane ba kai kai kanka ba, kun ba babanka yayi ka ba innarka ta yi ka ba, Allah shi ya halicce ka, kuma Allah shi zai raya, Allah shi ke raya ka, sanda abin da ke kewaye da kai Allah shi ya halicce shi, kuma Allah shi an riƙe da shi. An yi haka don a faɗakar da mu akan girman Allah mahalicci, wanda shi yake riƙe da gyaran al'amarin halitta gabaki ɗaya, kuma Allah wanda yake mai cikakken hikima cikin dukkan abin da ya yi. Duk abin da kaga Allah ya yi to akwai hikima ciki, kuma Ubangiji shi ne wanda ya halitta kuma ya ƙayantar da halittar nan. Kuma abin da ya sa Allah ya kawo wannan magana don ya ɗaure ka kai halitta da shi Allah mahalicci mai girma. Bayan wannan kuma ita surar nan ta kawo bayani kan halin mushrikai a lokacin da suke gamuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowane irin kala na izgili da ƙaryatawa da rashin kunya da takakka, ba wanda ba su yi mashi da wulakanci. Sannan Allah ya bi da bayanin cewa yadda aka ga ana mishi to haka aka wa dukkan annabawa, amma a lura waɗanda suka waɗance annabawa Allah ya halaka su, alama ce na cewa su ma mutanen Makka da masu aiki irin nasu Allah zai halaka su. Sannan wannan sura ta kawo labaran annabawa don tabbatar da wancan bayani. Za mu ga ta yawaita bayani kan ƙissa annabi Ibrahim alaihi salam tare da mutanen shi masu bautan gumaka, la'alla tunna shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikan annabi Ibrahim ne, kuma suna ƙasar Quraysha wanda yake suna dangantaka da annabi Isma'il, kuma suna bautan gumaka. Da haka a kawo bayanin annabi Ibrahim da bayanin kafiran zamani da su wazantu. Aka kawo shi cikin usulubi mai sa bege da kuma bayani mai ƙayantarwa da hujja mai ƙarfi mai gamsarwa, abinda zai sa duk wanda yake yana musu yana jaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ji wannan kissa to ba abin da zai ille kai ya kaskasar da kai ya miƙa wuya. Akwai wa'azi da lura a cikin kissa annabi Ibrahim alaihi salam. Ita wannan sura ta kawo kuma labarin annabi Ishaq da annabi Yaqub, annabi Nuh, annabi Nuhu, annabi Dawud, annabi Suleiman, annabi Ayyub, annabi Isma'il, annabi Idris da Zulkifli da Zunnun da Zakariya da Isa, ta kawo su a taƙaice, amma kuma ta yi bayanin irin tsanani da tsorace-tsorace da wulakancin da suka gamu da shi, amma kuma daga maƙiya kafirai, kuma daga baya sai Allah ya ba su rinjaye ga maƙiyannan nasu suka koma su ne halakakke maƙiyannan ba annabawan Allah ba. Bayan haka sai Allah ya cika wannan bayani na annabawa da bayanin manzancin shugaban manzanni annabi Muhammadu ibn Abdullah, wanda Allah ya aiko da ya zamo rahama ga halitta gabaki ɗaya. Wannan shi ne a taƙaice abin da ke cikin wannan sura. An ce mata sura annabawa saboda jimlolin annabawa masu girma waɗanda Allah ya kawo labarinsu, wasu a gurguje, wasu kuma a tsaya an yi bayani, da kuma aka ambaci jihadin su manzanni na Allah da kuma haƙurinsu da kuma sadaukarwa da suka yi don ɗaukaka addinin Allah da kuma kai matuƙarsu cewa sun yadda su mutu cikin ida saƙon Allah, kuma don sun san arzikin halitta na cikin bin umurnin Allah da sakon Allah, wanda yake ana son cewa mu mu yi koyi da su cikin tadhiya da kuma jihadi don tabbatar da addinin Allah da kuma haƙuri. Duk da muka ga wahala a yi haƙuri, Allah Ubangiji zai yayi insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Suratul Anbiya makkiyatun wa hiya 111 aw 12 aya. Bismillahir rahmanir rahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum, hisabin mutane yayo kusa gare su, amma kuma su suna bijirewa cikin rabkannuwa da rabkana daga abin da suke ciki na tashin hankalin kusantowar tashin kiyama. Cilin nasi da ya ce ahalu makkata, su da mutanen makka, munkiri alba'asi, masu musun tashin kiyama. Abin da ya kusa gare su shine hisabuhum, hisabin su, alladhi huwa yawmul qiyamati, wanda yake shine ranar tashin kiyama. To kaga an ce ma ranar tashin kiyama hisab, saboda hisabi da ake a wannan rana. Madadin a ce hisabin da aka yi gobe kiyama, sai aka ce a hisabin su yayo kusa, saboda kiyama ta yi kusa, ita ko tana tsayawa hisabi za a yi. Ma'ana hisabi yayo kusa da na yawmul qiyamati, ran tashin kiyama yayo kusa. Kana jama'atu min as-sahabati yablu, wasu sahabbai sun zamo suna gini. Falamma nazala hadhihi al-aya taraku bina'ahum intizaran liyawmil hisab, ana saukar da wannan aya sai duk suka bar gine-ginen su saboda jiran tashin kiyama, cewa tayo kusa, sai suka tsammanin an jima kadan kiyama za ta tsaya, sai suka bar gini suka bar komi jiran zuwa lahira. Ka san rashin shiri shi ka sa mutum ya ji tsoron zuwa lahira, amma in kana shirye da Allah, kana son Allah, ka san Allah na son ka, ai masoyi bai gudun zuwa wurin masoyi, masoyi bai tsoron zuwa wurin masoyi. To amma mutum ya san bai shirya da Allah ba, to in an ce za a mutuwa, abinda an mutuwa, inji Shaykh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, abu biyu ne. In aka ce mutuwa, abu biyu ne: gamuwa da Allah, kuma ya maka hisabi, shi an mutuwa. To ka san baka shirya da Allah ba, ka san duniya kake gini, kana kokarin zuwa lafiya wurin waza ka wurin Allah, Allah baka shirya da shi ba. Sahabbai sun shirya da Allah, sun aika da guzuri, sun gina lahira, da haka da cewa ta yi kusa, sai alhamdulillah, kamar an kusa rufe kasuwa, ka kuwa sai kakkamta kaya ne jira a rufe kasuwa ya yi gida. Zakara fi hadhihi al-aya, a wannan aya Allah ya ambata anna yawmal qiyamati qad qaruba, cewa kiyama ta yi kusa. Wa huwa yawmul hisab, shi ne ranar hisabi. Sumiya yawmul hisab, an ce mai yawmul hisab ka tasmiyati al-yawm bima yajri fihi, kamar yadda yake ambata yini da ambace shi da sunan abin da ke gudana a ciki. Li'annahu yajri fil hisab, an ce mai yawmul hisab ko ku al-hisab, don gudana hisabi a ranar tashin kiyama. Wa qurbuhu, kusanci ne, min babi, yana daga babin, anna kulla yawmin yaziduhu qurban, kowace rana tana ƙara ma kiyama kusanci. Ba ma rana ba, duk numfashin da ka yi, to ka ƙara kusa ga tashin kiyama. Duk numfashin da ka yi, ka ƙara kusa, za ka ce ta yi kusa. Fa huwa aqrabu liyawma min amsi, yau kiyama ta yi kusa bisa ga jiya, gobe ta yi kusa bisa ga yau. Wa fi kulli nafasin yakunu aqrab min an-nafasi alladhi madha, dukkan numfashin da ka yi, to kiyama ta yi kusa bisa ga numfashin ka na ɗazun. Al-insanu ka'annahu majmu'u ayyamin, shi mutum kamar kwanuka ne, an ka tattara an ka ɗaure wuri guda, ana zara guda, sai ya kai saura guda tak, kai baka da labari, sai kawai ka waye gari a ganka lahira. Shehu Balarabe yake cewa jahilcin mutum ya isa, shekarar da zai rasu ta kama bai sani ba, watan ya kama bai sani ba, satin ya kama bai sani ba, ranar ta kama bai sani ba, awar ta kama bai sani ba, mintin ya kama duk baka sani ba, sai kawai kaf sai ka ji ka lahira, ce ya isa jahilcin mutum. To shine wannan an tattara dukkan numfashi aka daure kullum-kullum, gudana hita haka nan kwanuka, kullum yawmin yanta kisu yawmin, kullum an cire rara guda ta tauye. Haza ilal fana'i aqrab, abinda yake haka yayi kusa zuwa ga karewa. Wa majmu'u anfasin, mutum kamar an tattara numfashi ne an kasa cikin jikka ana hitawa guda guda. Kullu nafasin kharaja fa huwa juz'un minka la ya'udu abadan, duk numfashin da ya hito to juz'in ka wani ya hita kuma bai dawowa har abada abada. To sai an kai saura numfashi guda tak kai haka ka mutu, mutum bai sani ba, sai ya yi hakan ya mutu, kawai ga cewa ya mutu. Na samu cika da imani ce hadha ila alfana'i aqrab fa hadha la shakka ya'udu alfana, duk abinda aka cirewa guda 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 to zai kai cewa ya kare. Wallail wan nahar ka annam ma'awil tasta'mil li hadmi hayatika faqat, dare da rana kakkaraba da cewa wata irin guduma ce, an tara gudumomi da kwasuna ana ta gina, ana so a roshe rayuwarka a kashe ka gabaki daya, yau da gobe dare da rana kai suka sara dan su kai ka ƙasa. Yawmul qiyamati haysu annawatin la rayba fihi aqrab min amsi hadha allazi mada wa la ya'udu abadan, ranar tashin kiyama sunna tabbas sai ya zo ba kokonto ciki. To yahi kusa jiya, yahi kusa yau bisa gajiya da ta wuce kuma ba ta dawowa har abada. Wa qurbu sa'ati li anna hadhihi al-umma hiya akhirul umam, cewa kiyama ta yi kusa, to kusancinta saboda mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne karshen al'ummomi. Wa hadha ar-rasul huwa akhirul anbiya, annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne karshen annabawa. Manzo Allah na cewa bu'istu ana wasa'aka hataini, an aiko ni da min tashin kiyama kamar haka, dan bambancin bai hu tsakanin wannan da wannan ba, gab da tashin kiyama aka aiko ni. Allah ya sa mu cika da imani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna godiya ga waɗanda ke ƙoƙarin taimaka ma zawiya, musamman wurin gas da kuma abinci da sauran irin abubuwan da ake bukata. Alhaji Lawali Sa'adu ya ba da gas duram ɗaya, muna godiya. Allah ya saka da alkhairi. Yan uwa na ci gaba da ba da gudunmuwa ta hannun mu'assasa Albalarabiya don ciyar da almajirai. Za a fitar da list daga baya insha Allah. Haka an buɗe kafar karɓar sutura ta hannun mu'assasa, wato mutane da yawa wanda ake haɗuwa da su a cikin duniyar nan suna jinjina wa zawiya ta Shehu Balarabe saboda hidimar karɓar tufafi a ba mabuƙata. Ƙwarai da gaske an shayi man maganar cewa wannan abu an ji daɗi ne, kuma ana koyi da mu. Ƙwarai da gaske rigar da kake jin nauyin kasa, sai ka ga in ka ba wani bawa Allah har shekara ta gewayo da ita yake zuwa juma'a da taron inda yake so a ga cewa kina da sutura. Da haka nan a yi ƙoƙari in an samu sababbi fa biha wa ni'mat, in kuma ba a samu ba abin da aka samu a bayar. Sannan kuma maza da mata za a ba mu'assasa Albalarabiya wadda alƙali Mansur yake ma jagoranci, kuma sannan ana kawo tafsiri na zawiya kai tsaye yanzu ga Nazir nan yana yin shi live, ana kallon shi duk duniya inda ya ka duba. Sannan kuma Vision radio da FM radio da Gamji su ma dukansu suna ƙoƙarin sawa. Haka NTA sun yi alƙawarin cewa za su ci gaba da sa tafsirin mu a NTA, bara zaɓaɓɓen shugaban ƙasa, shugaban jiharmu, gwamnan jiharmu Alhaji Dauda Lawan Dare shi ya ɗauki nauyin sa tafsirin mu a bara a NTA. Bana ma sai da Zahra'u ta ce za ta yi mishi magana, insha Allah zai ɗauki nauyin sa tafsirin mu a NTA. muna fatar Allah ya mishi muwafaka ga ya haka nan kuma Allah ya taya shi rukun wannan mulki da Allah ya bashi na jahar mu Allah ya sa ya zama alkhairi gare mu da jahar mu gabaki daya kada Allah ya barshi da dubara shi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shi bishim radio suna sa tafsiri 11 ne ko shi kuma gamji 11 ga television dinsu saura za mu yi bayani insha Allah sanda ake sawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh